Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. Yau Laraba 2 ga watan Fabrairu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da bayyana matsayin su dangane da abin da ka iya zama makomar Faransa a kasashen da tare na bayan da gwamnatin rikon kwayoyin Mali ta kori jakadan Faransa daga kasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kazalika muna tafi da sharhin jaridun kasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kura ta lafa a kasar Guinea-Bissau a jiya Talata bayan da aka yi wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki a rufe bankuna da shaguna bayan da aka samu rahoton barkewar harbe-harbe a harabar filin da shugaban kasar yake yin taron majalisar zartarwa. An ba da rahoton cewa shugaba Umaru Suseko Embalo kuma tsohon janar na soji yana yin taron majalisar zartarwa ne a fadar gwamnati lokacin da harbe-harben suka wakana. Nan take ba a bayyana ko an samu raunuka ko kuma mutuwa ba, sannan kuma ba a san wanda ya shirya wannan yunkuri mai kama da na juyin mulki ba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana yunkurin a matsayin wani abu da ya cije. Kamfanin dillancin labarai na France Press ya ba da rahoton cewa da daren jiya Talata ake tsammanin shugaba Embalo zai yi wa al'ummar kasar jawabi. A cikin wata sanarwa, kungiyar tattalin arzikin kasashen Afrika ta Yamma wato ECOWAS ta bayyana tarzomar a matsayin wani juyin mulki. Gwamnatin jihar Filato, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya mafiya fama da matsalolin rashin tsaro da akan danganta da ɓata gari masu kutsowa daga wasu wurare, ta kaddamar da wani tsari wanda jama'a za su riƙa tantance duk wani makwabci da baƙo don bankaɗo ɓata gari. Daga Jos ga Zainab Babaji da rahoton.
Sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa Danladi Atu yace sun gano cewa mutane na kwararowa jihar Filato suna aikata barna. Sakataren gwamnatin jihar Filato kenan Farfesa Danladi Atu ke cewa lokaci yayi da zamu kaddamar da shirin kasan makwabcinka. Hasali ma gwamna ya umurci jami'an tsaro da cewa daga yanzu duk wanda ya boye mai garkuwa da mutane a rushe gidansa. Koyaye al'umma za su taimaka wajen yaki da bata gari?
Sunana Suleiman Haruna Musa daga Farishin Ladi a Jon. To na farko mu al'umma da muke zaune a kauyuka dole ne mu ba jami'an tsaro haɗin kai, wannan haƙƙi ne na rayuwarmu. Yance gari baya ci gaba sai da bako, to amma bakon arziki.
Sunana Salomi Hassan Bardi. Iyaye ya kamata mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu mu kuma yi musu addu'a a kowane lokaci.
Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Filato kuma shugaban karamar hukumar Shendam Alex Nantuam yace rashin da'a a tsakanin al'umma yayi kamari, dan haka suke daukan matakan hukunci.
Wato abinda muka kalle halin da muka samu kanmu shine abinda ana ce a turance decay na morals. Da'a ya faru shekara da shekaru ana wasi da shi har ya kai mu ga inda muke yanzu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To an gaishe ki. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani dan gudun hijira Dmitry Shevchenko dan shekara 34 da haihuwa ya bayyana yadda yake rayuwa mai wadata wadda ya bari a baya yayin da yake magana da muryar Amurka a gidansa da ke New York. A Belarus muna da komai, matata tana da kafe da dama, ina da kasuwanci kala biyu na kaina, harkar sayar da gidaje, rukunin gidaje, mota, a cewarsa. Shevchenko da iyalansa ba su taba tunanin barin gida ba, to amma cikin watannin baya da suka wuce a gare shi da ma sauran wasu ƴan kasar Belarus din, abinda ba su taba tunani ba sai gashi ya zame musu abin yi na dole. Ya kara da cewa mun shiga halin tsaka mai wuya, ko dai mu tafi gidan yari ko kuma mu gudu mu buya a wata kasar. Kasar Belarus wadda aka dade ana bayyana ta a matsayin kasa ta ƙarshe da ake mulkin kama kariya a Turai ta kasance karkashin mulkin Alexander Lukashenko tsawon shekaru 27, amma ana dafdayin zaben shugaban kasa na shekarar 2020. Wasu daga cikin masu adawa da shi suka rika tunanin cewa yana da rauni a siyasance.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu leka jamhuriyar Niger, inda masana ke ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da abin da ka iya zama makomar Faransa a kasashen da ta rena, bayan da gwamnatin rikon kwarar Mali ta kori jakadan Faransa daga kasar da nufin maida martani game da abin da ta kira mummunan kalaman da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya furta a kan mahukuntan Mali. Daga yamai ga rahoton da Suleiman Mumini Barma aiko mana.
Tun a washegarin juyin mulkin da ya kifar da Ibrahim Boubacar Keita daga karagar mulki ne aka fara samun tsamin dangantaka a tsakanin Mali da Faransa, lamarin da ya kara rincabewa bayan da Kanal Asimi Goita ya yi wani juyin mulki na biyu a kasar da ta shafa shekaru da dama cikin halin taɓarɓarewar tsaro. Dadin dadawa abubuwa sun kara lalacewa bayan bayyanar labarin shirin girke sojan Rasha a Mali. Ana cikin wannan yanayi ne ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya caccaki gwamnatin rikon kwarar Mali, wacce ya ayyana a matsayin maras kima da dattako mafarin korar jakada Joel Meyer. To koya masana ke kallon wannan dambarwa? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Ita Faransa a yau ita ya kamata ta yi makantar karatun tanas, wanda da ka tsoranka, wanda da ka shakkaka, kaga yanzu ya ce a shirye yake ku yi duk abin da kaka son ku yi. To kai ka hankalin cewa a ni wa gata hiya ni ya kamata in daidaita, a yi hulɗa dangance da wanga ya samu nashi, wanga ya samu nashi, a yi hulɗa dangance da kowa shi mutunta kowa cikin tahiyar zamani. Matsala ce ta diplomasiya, matsala ce ta siyasa tsakanin ƙasa da ƙasa.
Haka shi ma Alhaji Salisu Amadu na Sovole Niger ke da makamancin wannan ra'ayi.
Zakarin gwajin dafi ne wanda ya zamanto ka in akwai sauran ƙasashe wanda suke jin wani raunoni su tare da kwabarci, bai yiwa kai da ƙasa ka ni da ƙasa ta, kuma wai kai ka ɗaukar ni ba kowa ba ne ba, kai ƙasa gare ka ni ƙasa gare ni, ya ka bani ƴanci na jawo shugaba na wanda ya zamanto ni jagoranci a cikin ƙasa ta.
To amma Mustapha Abdullahi na wata cibiyar nazari da bincike akan sha'anin tsaro na mai jan hankulan ƙasashen biyu game da rashin dacewar takaddamar diplomasiyar da ta kunno kai a tsakanin su, a yanda ake fama neman hanyoyin murƙushe ayyukan 'yan ta'adda a yankin Sahel.
Duk wannan abin ba alheri bane gare su. Ya kamata a cikin harkar diplomasiya a sasanta a gyara, dama ai ka san harkar diplomasiya din ai ka san win-win game ne, kowa yana neman dai nashi rabo. Amma ko da yake kuma ka san yana wata fasaha ce wanda Mali za ta sa Faransa da duka waɗancan ƙasashe masu kamar talahi su darajarta da ita. Amma kuma abin da ake gudu shi ne ka waɗancan ƙasashe na European Union su ma su goya ma Faransa baya, su ce su ma su janye jakadun dusa.
Kafin ta kori jakadan Faransa daga Bamako, gwamnatin Mali a makon jiya ta kori sojojin Denmark kimanin 100 saboda a cewarta an shigo da su ƙasar da sunan yaƙi da ta'addanci ba da izininta ba. Tuni matakin korar jakadan Faransar daga Mali ya fara daukan hankulan 'yan takarar da ke kalubalantar shugaba Emmanuel Macron a zaben da ke tafe, waɗanda dama ke kushe matakin girke dubban sojojin Barkan a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Cika watanni 6 tun bayan da Taliban ta kwace Kabul, babban birnin Afghanistan, a ranar 15 ga watan Agustan bara, kuma watanni kalilan bayan janyewar Amurka daga Afghanistan din. Makwabciyarta China tana nuna sha'awa sosai game da makomar wannan kasa ta yankin tsakiyar Asiya. A zahiri ma tun kafin Taliban ta kwace mulki, China take nuna sha'awar ta game da kasar. A ƙarshen watan Yuli, ministan harkokin wajen China Wang Yi da wata tawagar Taliban mai wakilai 9 sun yi wata ganawa a birnin Tianjin da ke arewacin China. Taron a lafazin wasu masu yin sharhi a lokacin ya sake jaddada ɗamarar ɗasawar da Beijing take sanyi da ƙungiyar mai da'awar musulunci da kuma tasirin da Taliban take ƙara yi a duniya. A jiya Talata, kamfanin yin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta ba da umarnin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 allurar rigakafin cutar COVID-19 'yar kaɗan, wanda hakan zai buɗe damar da Amurkawa mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar alluran nan da farkon watan gobe na Maris. A wani mataki na bazata, hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta buƙaci kamfanin Pfizer da abokin aikinsa BioNTech su nemi wannan buƙata tun ma kafin lokacin da suke shirin yin hakan. Yanzu haka dai yara miliyan 19 'yan ƙasa da shekaru 5 da ake da su a ƙasar nan, su kaɗai ne rukunin mutanen da ba su cancanci karɓar allurar rigakafin cutar ba. Iyaye da dama sun dade suna son ganin an faɗaɗa yin allurar zuwa ga ƙananan yara, musamman bisa la'akari da yadda nau'in cutar na Omicron ya sa aka kwantar da yara da dama a asibiti.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan waka. Aisha Ma'azu da shirin ciwon yamaci.
Assalamu alaikum bai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mun dauko tattaunawa ne akan batun auren bace sama da daya da irin abubuwan da yake haifarwa a cikin al'umma, kuma mun karkare shirin a daidai sa'ar da malama Aisha Ibrahim take cewa
ani a gani na abin da yasa wasu mazan suke cewa su mace daya za su aure, sun ga abin da yake faruwa a zamanin su, kuma kowa na tsoro, sun ga aure abu ne abin da Allah ya halatta, idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi, kuma idan mata daya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya, idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya, amma mu ɗan adam muna da burin mu. So ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara, yana ganin shi idan aure mata daya shine maslaha, sai kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za.
To a yau a ci gaba da hirata da malama Aisha Dallami da Hajiya Hafiza Usman. Hirar ta karkata akan irin aikan da ake aikatawa a cikin al'umma a sakamakon auren mace sama da guda, da yadda ya kamata a kaucewa irin waɗannan sakamakon. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Hafiza, idan har mata suna ikirarin cewa ciwon yamace na yamace ne, sai kiga wata tana neman mijin aure, me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure?
Ni dai ana wa tunanin cikin gaskiya matan mu suna da kishin gaske, kuma abin da yake kashe mu kenan. Kishin nan idan kika yi hakuri sai kiga an samu zaman lafiya. Tsoron wata a bayani na nayi wannan maganan, kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali. Kin ga matan mu suna da sihiri da yawa. Kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu. Haka wata za ta shigo ta gaya miki wannan, za ta shigo ta faɗa nata, wannan za ta shigo ta faɗa nata, sai kiga cewa an cucu sa miki wani tunani tunani akan ki ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya. So wannan abun sai ki gani an zo mu shige-shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta. To irin waɗannan abubuwan shi yasa zaki ga mata da yawa ba su san ma a musu kishiya saboda shegen kishi na zamani. Domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin. Mace dai ta fi so dai ita kadai da abinta tana da mijinta ita kadai ba ta san kishiya. Sai dai kawai in Allah ya taimake ki. In ma kin zauna da namiji daya ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata waje. Gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida. Kina ganin ta tana ganin ki. Saboda maza in general a yi su dan mace daya ba. Ko ki so ko ki ki dole ki hakura. Kuma wasu ko sun sa anyi to matan ba za ta samu kwanciyar hankali ba. To kin gwanda ma ki nuna kishin ki a fili da ki bari ya je kawo ai ta samu tashin hankali. Ni ba ma
Alma Aisha me zaki dora akai?
Eh abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki bane abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki. Kuma a madadin abin yayi ragu gaba-gaba yake yi. Sai ki ga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje. Akan a ce mata mijinta zai aure wata zai kawo mata abokiyar zama. Kuma abin mamakin shi ne sai ki ga matan da suke wannan abin tabbas mata ne da sun yi sani sun san abin da ya dace. Amma take sanin Allah mata da dama su suke tura mazajin su zuwa ga halaka amma da idan kici idan kika ga zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kan mu rai a duniya a je mu hadu da fushin Allah mata da dama abin da muka zaba kenan kuma a madadin mu mata muka kasance mu ne mafita mu ne waɗanda idan muka ga cewa ana shiga jeji mu ya kamata mu dawo da mutane kan hanya amma ko kada mun manje cewa mu ne iyaye mace ita za ta iya kashe mace yar uwarta akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane da ido na gani mata ta kona gidanta tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar ta na cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai ba saboda me duk a sonan kishi bace damu da ranta ko na ƴaƴanta ba bace damu da ran kishiyan ba kawai saboda kishiyar ta rasa komai idan an rayu an rayan an mutu an mutu wasu ma zamuji sun kashe ƴaƴan kishiyoyin su wani abun haushin ma kishiyar wata tana cikin gidan amma za ta kashe mata ƴaƴa saboda me kishi shi yaro ina ruwan shi duk wannan abun bai san ana yi ba maganan kishi ko na ban san kishi ko wani dan adam da yadda Allah ya yi shi kuma kowa na da kishin shi amma muna ya ma fita daga misalin kishi na matan yanzu aure ko wani abu
to ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka wasu lokutan har da daukar ransu ko wacce aka auro ko kuma za a auro ko ran ƴaƴa da sunan kishi ko shi ma mijin wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a ta fasa auren idan ita wancan za ta shigo ce
wani bai iya soyayya ba to kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da Allah in dai har kika bada 100% kauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kishiya amma gaskiya bai ba wanda ki rabu da shi kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina a kanshi na me rannan fa guda ɗaya ne in mori rayuwa na yafi min mutunci amma wai in kashe kaina akan wani bai ba wannan ma ba magana bane ba ma
Malama Aisha
yanzu idan fassara maganin nan za a yi menene shi ba kishi bane illa batan basira don wannan ya ma fita daga cikin lafiya ni haka wannan labarin irin na gani mata iri tace ita ƴarta ba za ta taba auren mai mata ba kuma in wasu idan kika duba kika gani da gasken su idan suka ce ba za su aure mai mata ba saboda suna tsoron halin da ake ciki wasu ba wai mugun hali bane ko kishi suna tsoron zamanin da muke ciki babu tsoron Allah kwata-kwata abu ne mai sauki wa kishiya ta dauran kishiyarta ba ta tunanin ba ita ta busa mata wannan ran ba ta wannan tunanin so mata da yawa suna tsoro iri-iri kishiya za ta bibi budurwan da mijinta ke nema za ta ce mata idan har ta shigo gidan nan to ajalin ne ya kawo ta to ta ina mama ta ba za su ringa jin tsoro ba wata kuma kawai dai mugun hali ne irin namu na mata to hakan gaskiya yana janyo matsala sosai da kuma baya a cikin al'umman da muke
to Hajiya Hafiza ta ya za a samu maslaha akan wannan matsalar
a zamanin yanzu kafin ma ka aure mace iyayenta ma su mata tashedi akan cewa ki fa sani fa aure fa garin hakuri ne saboda me zai iya ƙara mata a kowane lokaci kin ga idan aka sanar da yarinya kun za ta yi aure ta riga ta saka a ranta cewa fa zai iya ƙaro mata kishiya a kowane lokaci to kin ga a haka ba za ta tada hankalin kanta ba amma ba a gaya miki ba amarsu tana jin daɗi ya ce mata wallahi I love you with all my heart I will never give you kishiya or add kishiya for you tatsuniya ne ke zinari ce to zai je hadu da ƴan lu'ulu'u in akwai abin da yafi lu'ulu'u ma zai je hadu da ita kuma zai dada santa ko ya kawo ƴan lu'ulu'un gida saboda haka namiji haka Allah ya halicce shi daya ne suke da tsoron Allah basu ƙara ba basu cuci matarsu ba a waje idan da hali iyaye su dinga sanar ma ƴaƴansu ba a dinga kai su tsafata miji saboda kar yayi kishiya saboda ke inda ke ne a cikin takalmin wannan amaryan da za a kawo aka miki haka ba za ki ji dadi ba so ba shi ma da amfani iyaye su dinga ma ƴaƴansu maganganu akan irin waɗannan abubuwan saboda in ƴaƴansu ya shiga kunnan su kafin ma su shiga gidan to fa sun san cewa ba sai an musu kishiya ki sa muke zuwa mu cutar da kanmu mu kashe kanmu a banza ko ki je ki kashe wata in kika kashe wata ki a bar ki da dakin sani kin tafi prison ko life imprisonment ko kuma za a kashe ki by hanging and so on
malama Aisha
wani abun mamakin ma sai ki ga wasu matan su suka ba wa mijinsu shawara ya karo auren amma kuma bayan yayi auren sai su basu uzura wa yarinyan da ya aura wata ma ita za ta kawo mishi inda zai aura amma sai ta bata uzura wa rayuwar yarinyar har ta kasance abun ma ya koma tana neman ran yarinyar tana kokari ta kashe yarinyar to ta ina wannan abubuwa ta kuma na bangare akwai matsala gaskiya ta bangaren wacce za ta ce kar ayi auren gwara gara a ce mata yana tare da wasu matan a waje ta bangaren da iyaye za su ce su ba su yarda isa ta aure mai mata ba ta bangaren so hakan yana haifar da tsoro a zuciyar kowa har ga Allah kowa da kowa na tsoro saboda wata da take gidan already tana tunanin ita in ta yi hakuri ta zauna wata iriyar mata za a kawo mata ce da za ta batta ta ci gaba da zama lafiya a cikin gidan ko kuma mata ce da za ta dauko mata duk wani masifan duniya ta daura mata so hakan gaskiya ni ban ma san yadda zan faɗi wannan abun ba saboda idan aka ce a koma baya a duba abin da Allah ya ce already matan da suke wannan abin sun san abin da Allah ya ce suna sanar da abin da suke so ni ban ma san takamaimai me zamu kira wannan abun ba sai dai abu ɗaya shine abin da baka son a yi maka kar ka yi wani kawai saboda idan na ita wacce za ta yi abin zai faɗo kanta ba za ta ji daɗi ba ko kuma zai faɗo kan ƴar da ta haifa ba za ta ji daɗi ba
to mai sauraro abinda shirin ciwon ƴa mace na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya
da Aisha Ma'azu yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridan Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne da jaridar Kamaru ke gani anda ta ce a dar Alewo mai nisan kasar jamhuriyar Kamaru al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su kusan duka da cutar nan ta HIV wanda ake kira kanjamau yanzu dai hukumar lafiya ta kasar Kamaru ta ce ana yin wannan gwajin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba sai kuma jaridar Dusahir ta arewacin kasar ta Kamaru anda ita kuma ta yaya ta mana cewar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru kuma farkon shugaban kasar Alhaji Ahmadu Ahijo shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa da ke can kasar Senegal shida mai lakinsa wanda har yanzu gwamnati bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware wa hukumance domin gudanar da makokinsa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Ahijo kasar ta jamhuriyar Kamaru a matsayinsa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar Mutasiyon anda ita kuma ta ce har yanzu dai su gwamnati bata kare ba a jihohin dan awari ne guda biyu waɗanda suke amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila Benin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura kuɗin da suke yi ta wayar salula a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar da mai sabi an da ita kuma ta tabbatar mana cewar hukumar ƙwallon ƙafa CAF ta nahiyar Afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin ƙwallon ƙafa na Olympia da ke can birnin Yaounde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarinku sannan kuma da dama suka jikkata a wannan turmutsun. Jaridar Afrimedia kuma cewa ta yi Prime Minister ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Joseph Dangote ya ziyarci majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Haka zalika jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran ƙasar jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke ƙoƙari matuƙa gaya su ga cewa sun fitar da dubu ɗin su kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Za mu kammala sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan ƙwallon ƙafar da ƙasar jamhuriyar Kamaru za ta yi tsakaninta da ƙasar Masar na cin kofin nahiyar Afirka zagaye na kusa da na ƙarshe. An da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions za ta kara ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na ƙasar Masar wanda ake kira Farawon. Yanzu dai 'yan ƙasar Kamaru suna ta ɗauki cewon ya cancanta dai ƙasar ta yi ƙoƙari na ganin cewar ta ɗauki wannan kofin wanda ƙasashe 24 ne suka fafata a tsakaninsu na nahiyar Afirka. Farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan ƙwallon ƙafan a nahiyar Afirka wanda karo na 33 kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika. Sunana Usman Dogo Madaka, Rafi Lakwaje mai jihar Niger, Nigeria. Ina so in kira da gwamnati jihar Niger da jihar Kaduna. In Allah biyu annabi wannan hanyar alhamdulillah da ya tashi daga Benin zuwa Kaduna. Hanya kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru da ya kamata a sa wuraren na ido gwamnati ta kula da wannan wuraren da abubuwa yan kawai mai yanta da suna kwashe mutane a kan mota.
Assalamu alaikum, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola. Ina ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse shugaban ƙasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah ya yaye mana masifa. Amma wanda yake shugabancin ƙasa ba za a kuse musu ba sai a roƙa ni. Sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa. Amma ba kawai za a koma kesa a dinga kosewa ba a yi haka.
Assalamu alaikum sashen Hausa jihohi Amerika. Mai magana Abubakar Muhammadu Ilil Amara Sokoto suke Nigeria. Ina magana na dai akan maganar Garba Shehu mai magana da yawun shugaban ƙasa ya ce sun ɗauki rahotanni ƙananan hukumomi amma har yanzu ba mu ga komai ba, ba mu aiwatar da komai ba. Har yanzu ana ta kashen bayan Allah ana kakkai bayan Allah. Shin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka shi talaka shin bai da kowa sai Allah da yi shi ba a taimaka ma talaka duk halin da mutanen Katsinar Sokoto kai da zamfara suke cikin mu arewacin Najeriya muna cikin bala'i amma an yi tabbatun mu an kyale mu. Ya Allah kai mana magani, ya Allah kai mana magani. Mai magana Abubakar Muhammad Ilil Amara Sokoto suke Najeriya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An ji cewa a jiya Talata kamfanin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta bada umarnin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 allurar rigakafin cutar COVID-19 'yar kaɗan, wanda hakan zai bude dama ga Amurka mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar allurar nan da farkon watan gobe na Maris.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Zukan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, auna lafiya.